This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Far'a da Nomad da Lol da kuma Niyya muryar Arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma din ni Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da hantsi. Za ku ji cewa gwamna maga takardawa maku ya ce wani taro na musamman bai tabbatar da nadin sabon sufeto janar na dan sanda ba, kamar yadda fadar shugaban kasa ke ikirari.
Taron da aka yi taro ne wanda aka ce ma taron kihi na ganin ka mai jarhoma.
Za kuma a ji ragowar hirarmu da Muhammad Awwal game da ranar iyali ta yau.
Mata su kasance a matsayinsu na mata da mutunta su da Allah ya yi, mu kuma maza mu ci gaba da mutunta su da wannan darajar da Allah ya yi musu, amma abin da ya shafi daidaito ba zai tasiri a kasashenmu na Afirka ba ko kasashen Larabawa da sauransu.
Za kuma a ji kace na can da ake yi tsakanin 'yan kwangila da gwamnatin jihar Kano game da adadin bashin da 'yan kwangila ke bin ta, kuma kamar kowace ranar Juma'a Maryam Dauda na tafa da shirin Kallabi, kuma muna tafa da shirin sharhin jaridun Hausa da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka turo mana. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya to.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Shugaba Barack Obama ya ce Amurka ta kuduri aniyar tabbatar da tsaron kawayen ta kasashe da suke yankin Gulf, kuma za ta yi amfani da karfin soja idan suka fuskanci wata barazana. Mr. Obama ya jagoranci taron koli na shugabannin kasashe da manyan ministoci na kungiyar kasashe da suke yankin Gulf, kasashen su shida, a ganin shakatawa na shugaban Amurka da ake kira Camp David da ke arewa da nan birnin Washington a jiya Alhamis. Cikin wanda suka halarci taron har da yarima mai jiran gado na kasar Saudiya da na'ibinsa, sarakunan Kuwait da na Qatar da manyan jami'an gwamnati daga kasashen Bahrain da Oman da kuma hadaddiyar daular Larabawa. Bayan taron, shugaban na Amurka ya ce ya ga mahalta taron balo-balo cewa Amurka za ta kare kawayen nata da ke yankin Gulf da duk wata barazana daga wata kasar waje, kuma Amurka da kasashen za su yi amfani da duk wata hanya ciki har da karfin soja. Shugaban ya ce yankin yana ganin sauye-sauye iri-iri da kuma manyan kalubale. Shugabannin kasashen da suke yankin Gulf sun halarci taron kolin ne da nufin samun tabbaci daga shugaban na Amurka cewa hukumomi da suke Washington sun kuduri aniyar tabbatar da tsaronsu.
Majalisar Wakilan Amurka da gagarumin rinjaye ta amince da kudirin da zai baiwa majalisun dokokin Amurka damar amincewa ko akasin haka ga duk wata yarjejeniyar da Amurka da wasu manyan kasashen duniya za su kulla da Iran. A ƙuri'ar da aka kada jiya Alhamis, wakilai 400 ne suka amince da dokar, 25 kuma suka yi. Cikin makon jiya ne dai wakilan wato majalisar dattijai ta amince da kudirin, inda wakilai 88 suka amince mutum guda ya yi. Fadar White House na shugaban Amurka ta ce shugaba Barack Obama, wanda da farko ya yi barazanar hawa kujerar na'i, yanzu ya sauya ra'ayinsa, ya ce zai sanya hannu kan dokar. Dokar za ta baiwa majalisun dokokin biyu kwanaki 30 su yi nazarin yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Iran da Amurka da kuma wasu manyan kasashen duniya biyar. A cikin kwanaki 30 ɗin, dokar za ta hana Mr. Obama janye takunkumi da Amurka ta kakaba ma Iran.
A Burundi, ofishin shugaban kasar ya bada labarin cewa shugaba Pierre Nkurunziza ya koma cikin kasar. Ofishin yana mai cewa yunkurin juyin mulki da aka shirya yayin da yake kasar Tanzania bai samu nasara ba. Ofishin Mr. Nkurunziza ya faɗa jiya Alhamis cewa shugaban ya jinjina wa sojoji da 'yan sanda da kuma jama'ar kasar. Sanarwar ta ce jami'an tsaro suna farautar waɗanda suka shirya juyin mulkin domin a hukunta su. Babu hali a tantance ko shugaban ya koma Burundi ko kuma ainihin abin da ke faruwa a cikin kasar. har zuwa safiyar jiya Alhamis wani bangare na sojoji suna fafatawa domin iko kan babban birnin kasar Bujumbura. Ana gwabza fada ne kusa tashoshin talabijin da gidan radio na kasar inda sojoji da suke goyon bayan juyin mulkin suke kokarin kwace tashoshin daga hannun sojoji da suke biyayya ga shugaban kasar. Wani kakakin yan tawaye dake cikin sojojin ya gaya wa sashin Afirka ta tsakiya na muryar Amurka cewa masu biyayya ga shugaba Nkurunziza sune suke da gidan tashoshin yada labaran. Ya ce masu goyon bayan juyin mulkin sun janye daga yankin. Tashar gidan radio kasar da ta dakatar da gabatar da shirye-shiryenta na tsawon sa'a ɗaya da rabi ta ji gaba da gabatar da shirye-shirye inda masu sauraro suka bayyana cewa tashar tana gabatar da waƙoƙin hada kan ƙasa.
Kungiyar ISIS ta saki wani faifai da sauti da take ikirarin sako ne daga shugabanta Abubakar al-Baghdadi, mutumin da aka jima ba a ganshi a bainar jama'a ko aka ji duriyarsa na tsawon watanni ba. Sakon ya buƙaci da musulmi su tashi su yi yaƙi a madadin kungiyar kuma su yi hijira zuwa yankin ƙasashen Siriya da Iraki da kungiyar ta kama ta ayyana a zaman daular Islama. Ya ce musulmi ba su da wata hujja na ƙin ɗaukar makamai na kare kungiyar a yaƙin da take yi. Kafofin yaɗa labarai na ƙasashen yamma sun kasa tantance ko muryar ta al-Baghdadi ce ko a'a. A ranar Laraba ma'aikatar tsaron Iraki ta ba da labarin cewa a wani farmakin da jiragen yaƙin ƙasashen da suke taron dangi a yaƙi da ISIS suka kai sun sami nasarar kashe wani muƙaddashin kwamandan ƙungiyar ta ISIS. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Umar Faruk Musa ya aiko da rahoto kan takaddamar da ake yi kan nadin sabon speto janar na 'yan sanda da sauransu. Umar, gare ka.
Ga dukan alamu a Najeriya an yanka amma fa za ta tashi dangane da nadin da aka yi Mr. Solomon Arase a matsayin safeto janar na 'yan sandan Najeriya wanda shugaba Goodluck Ebele Jonathan ya yi 'yan kwanaki kaɗan kafin ya miƙa rangwamen mulki ga sabuwar gwamnati ta Jihar Muhammadu Buhari. A farkon makon nan dai ne Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya jagoranci majalisar 'yan sanda ta ƙasa wadda ta haɗa da gwamnoni a mambobi domin amincewa da wannan nadin da ya yi wa Mr. Solomon Arase. To amma a firar da na yi da gwamnan jihar Sokoto Dr. Aliyu Maga takardawa mako ya ce ai wannan taron da aka yi taro ne kawai na ba da shawara, ba wai an yi tuntuɓa ne domin a amince ko kuma a ƙi amincewa da wannan nadin ba.
Wato Umar, taron da aka yi taro ne wanda aka ce ma taron kihi na ganin ka mai jarhoma. Mu da ɓangaren canji duka mun zo, su kuma magwaban gudula masu ganin cewa sun tauna sai ma zai su kuma sun zo, kowa na kallon wani yadda ya fahimce shi. Abin da muka gani shi da Umar, mu ba wani wanda amince ko tsamce da komai taron guda biyu aka yi. Taro na biyu na taron majalisar 'yan sanda ta ƙasa wanda shi president ke shugaba da gwamnoni matsayin memba. To matsayin mu dama matsayin wannan kogoni ga nan shi ne masu ba da shawara ne kai ba cewa an kai wai mu ke da kuke yadda ba. Amma mun ɗauka cewa shi matsayin mai hankali ya san cewa ba da shi ne ce ya kama wani shugaba mai shigowa kasa kuta guda ya yana da mutum ID. Amma da yake shi hankali ya kai gudu da mace. To da mu tsaya muna faɗa cikakke na ce haka wanda ba ta kuma da shige shi wani din mun samu bari in ya tsaya biyu aka dawo ba ni hau a duk wanda aka ya dama a bari wanda aka bari ba a canza. Mun zo mu tsaya sai na mulki ya zo mu abin mahaga ya dace kuma a ganin shi ka ba ta dalili ko shine a hausa ke cewa wanda ke bada shi kuka an je an je bada kashi akwai sai shi ba bada da kuka. Sai Umar, duk wani nadi da aka yi wannan kwanaki ai aka yi shi mawar yara bai da mace da ta tsuniya ai duk wanda aka yi ai sai da niyya marar kyau. Misali yanzu abin da ya sa ya nada wannan ID yanzu abin da ya sa ya nada kuru Buhari ya zuwa sai ya samu wani ba shi ba ai wato da sharri da irin na siyasa ba zalunci na yan siyasa. To ta san hankali daban wayo daban to su suna da wayo su kuje su sa man da wayo ba tare da hadawa da hankali ba. To duk abin da kowa koyi hankali zai gano shi.
Ba haganin kamar in aka zo Buhari aka rantsar da shi aka zo aka wasu canje-canje za a iya kuma kawo wata husuma ko hayaniya a cikin ƙasa.
Eh na ko alma ai kuma duk ma kan ce ai bai da hujja su kuma bai tsaka da Allah ba. Shi sai bai tsaka da Allah dan shi dole ta kasa bara ko ba bai kawo cha Allah. Jami'i adawa ta kira ne. Ba ku da wani fahimta. To waya za ka bi da mata mukamai mutane kuma da su da aiki kuma kai nasara.
Gwamnan jihar Sokoto kenan Dr. Aliyu Magato Amako a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mun Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Umar, kafin mu ci gaba, bari a saurari ƴan matan Somalia. Gaishe ku yanzu kuma bari mu nufi kanan Dabo, inda ake takaddama tsakanin ƴan kwangila da gwamnatin jihar Maibarin Gado game da adadin ragowar bashin da suke binta. Muhammad Ibrahim Kwari Gareka.
Gabanin wannan takaddama dai gwamnan na Kano ya sha fada wa duniya cewa tsarin gwamnatin sa shine tanadar kuɗi a ƙasa kafin ba da duk wani aiki ga ƴan kwangila. To amma a baya-bayan nan sai ga bayanan rashin biyan kuɗin aiki da na bin bashi na fitowa tsakanin ɓangarorin biyu. Alhaji Audo Mai Tangaran da ke zaman shugaban ƙungiyar 'yan kwangila a jihar Kano ya ce,
gwamnati ce ta takale mu domin bai kamata kamar mai girma gwamna ya buɗi baki mu da muke manyan abokan mu'amalarsa. Muna da bashika ɗin bashika tun na zamu gwamnatinsa a baya, amma izo bai biya wannan bashikan ba, biya wannan ba. Mai girma gwamna ya shiga gidan rediyo kafin yaɗa labari a duniya ya rinka cewa wai ƴan kungila ba sa bin sa bashi. Mu kuma mun san cewa abin da muke bin sa naira miliyan 60,000. Idan ku za mu gama hada alƙalama mun tabbatar insha Allah za mu samu in Allah da over 100 billion.
Amma waɗannan kuɗaɗe da kake kira wai kun gama aikin ne ko kuma a ƙarƙalma ne na yarjejeniyar kungila kawai?
Ba alƙalama ne yarjejeniyar kungila ba. Botoci ma muke hada yanzu. Akwai wanda ba mun gama aikin amma ba a isa ticket din ba. Sune kuma muna da ayyukan da hayyo ma approval din ma ba a bayar ba, balle a ba mutane certificate din su, balle a ba mutane award din su, ba a ba da award din ba ma, sannan a ba da girma, sannan muna da irin su hayyo su kuma mun gama aikin.
Ko da yake a can baya gwamna Rabiu Musa Kwankwaso ya ambata cewa ƴan kwangilar ba sa bin gwamnatin sa koda sisin kwabo, amma lokacin da manema labarai suka nemi yayi ƙarin haske dangane da batun gwamnan ya ce,
gwamnatin jihar Kano bata ci bashi a kasar waje ba, bata ci bashin banki ba a nan gida ko wani mutum da sauransu. Mun gaji bashi sama da biliyan 77, mafiya yawansa mun biya. Maganar kuma ƴan kwangila, wannan kuɗaɗe in ka tambaye ni yanzu ban sani, amma na gaya maka yanzu gobe za su iya canjawa ko su yi sama ko su yi ƙasa. In Allah ya yarda ranar 29 ga wata ki za mu gaya wa jama'a kuɗaɗen da ake bin mu.
To sai dai Alhaji Audo Mai Tangaran ya ce babban abin da yake ba su mamaki da matakaici a wasu lokuta akan wannan batu shine,
to wannan maganar rashin alƙalaman ma yanzu ita ta fita mun mu. Har ina faɗa alƙalaman wasu da igada, wanda mun san a wancan abin da yake cewa ya gada shi ma akwai wanda igadar a ciki.
Shugaban ƙungiyar 'yan kwangila na jihar Kano kenan Alhaji Audo Mai Tangaram. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ana turka turka saboda kuɗi daga mutum ya janye wando.
Wannan haka yake kuma a gaida Mahmud na Kwari. Kamar yadda kuka ji dai, yau take ranar iyali ta duniya baki ɗaya, kuma a shirinmu na safe kun fara jin fashin baki daga Muhammad Awwal. Yanzu kuma zai ɗora daga inda ya tsaya yana bayani game da matsayin mata da makomarsu.
so mu fatan mu a nan shine mata su kasance a matsayin su na mata da mutunta su da Allah yayi, mu kuma maza mu ci gaba da mutunta su da wannan darajar da Allah ya musu da kuma tausaya musu da zamu dinga yi saboda suna da larurori a matsayin su na mata daban-daban, wanda mu maza ya kamata a ce muna tausaya musu, muna jin kansu, muna taimakon su waɗansu abubuwa da sauransu. Amma abin da ya shafi daidaito ina gani cewa ba zai tasiri ba, al'adu ne kawai ba zamani.
To Haji Awal, a wannan maudu'i na bana akwai kuma batun kare iyalai masu rauni. Kana ganin ta za a kare iyalai masu rauni a al'adu irin namu?
Yadda za a kare su masu rauni hanyoyi ne da yawa, ya danganta da irin raunin da suka fuskanta a rayuwa ko kuma a kasansu. So don haka kaga akwai wa'inda za su zo ƴaƴan sun fi ƙarfinsu, ba su iya horonsu, wa'insu matansu sun fi ƙarfinsu, ba su iya gaya musu abu su yi da sauransu. Abu ɗaya ne kawai wanda ya dace, wanda kowane ya amfani da littafin shi na addinin shi yanda ya tsara mishi, kar mu kuskura mu saki wannan littattafan namu Alkur'ani da Bible, kan mu yi wasa da su a matsayinsu na babban gimshiki na hanyoyin da za mu dinga biyar da al'amuranmu da rayuwarmu.
Yawa, to ko da ike ka taɓo batun kare mata da yara idan ya cancanta, shin ya za kuma ka yi batun kare waɗanda suka manyanta?
Ai, idan ka lura da yanayin al'adun irin waɗanda suke nema su imposing su samu mu yi wannan al'adun nasu, za ka ga cewa idan tsoho ya tsufa ma ɗauke shi ake yi a kai shi waɗansu gidaje wai don kulawa da shi. Wannan kuma ba haka ba ne, tsoho ba yanda za a yi a ɗauke shi a kai shi wani wuri wanda ba ‘ya’yan shi ya kamata su kula da shi ba. ‘Ya’ya da ya haifa su ne suke da haƙƙin kulawa da shi, amma sai ka ga an wulaƙanta shi, wanda kuma ya wulaƙanta tsofaffin nan kuma shi ne zai zo ya ce maka wai ka zo zai kare maka ‘yancinka, wannan ba kare ‘yanci ba ne. Babban ‘yanci duk mutumin da ka gan shi yana yin wani abu a duniya ya zama wani abu a duniya, ba kowa ya kai shi wannan abun ba. Kyautata mu tsoffin shi da yake yi su ne ya sa Allah ya taimaka ya kai shi matsayi. So gaskiya mu muna ganin cewa ya dace a ce mu ci gaba da bin al'adunmu.
Inna da baba, baba da inna, haba, inna da baba, haba, baba da inna.
An saurari Muhammad Awal na ƙungiyar wayar ma matasa kai game da siyasa da zamantakewa a fashin bakinsa kan ranar iyali ta duniya. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Shirin namu na yau zai kawo muku Hajiya Aishatu Jibrin Dukku, tsohuwar minista ilimin jihar Gombe, sabuwar zababbiyar sanata a yanzu haka kuma. Ga dai yadda hirar mu ta kasance da ita.
Alhamdulillah. Sunana dai Aishatu Jibrin Dukku. An haife ni a garin Kaduna kamar shekara 51 da suka wuce. Sannan na yi primary school a garin Gombe, a primary da ake kira Central Primary School Gombe. Na gama na tafi sakandare na gwamnatin tarayya da ke Bauchi, wato Federal Commonwealth College Bauchi. Daga nan kuma na wuce na tafi jami'ar Bayero University ta Kano, na yi karatun digiri na tsare a fannin ilimi wato education, kuma na karanta Turanci a matsayin abin da zan koyar a makaranta. Na zo na fara aiki da gwamnatin jihar Bauchi kafin aka kirkiro jihar ta Gombe. Amma na fara koyarwa a wata makaranta da ake cewa Government Secondary School Gombe, wato GSS Gombe. Sannan na koma Government Girls Secondary School Goma. Sannan daga nan kuma na samu a cigaba aka bani mataimakiyar shugaban makaranta wato vice principal. Daga nan dai na ta ci gaba har na zo na zama principal a Dandu Junior Secondary School. Aka ɗaukaka ta zama senior secondary school har ila yau ne ke cikin farko. Sannan daga nan kuma aka kirkiro jihar mu ta Gombe.
Ya
ka buɗe makarantar gwamnatin tarayya a guda biyu, makaranci guda biyu, ɗaya ta mata akwai cuta ɗaya kuma ta maza da mata a ɓullure. To ni Allah Ubangiji ya sa na je na buɗe wannan makarantar ma har na yaye ɗalibai. Sannan na dawo inspector, federal inspector, wato Vasiliya mai duba a makaranci. Nan ma daga nan kuma Allah ya nufa sai na ake aiki na zama minista a shekara ta 2007, wato 2007, a nan shekara uku. Sai Allah ya yi wa shugaban ƙasarmu na wannan lokacin, Malam Umaru Musa Yar'Adua rantsuwa, a lokacin shugaban Goodluck Jonathan yana riko a lokacin ya sauke mu. Wato daga nan kuma dai na faɗa hidindimu irin na siyasa.
Bisa ga bayaninki, na ji kin ce kin rike matsayin minista, ko ministan me kika rike?
Na rike matsayin minista ta ilimi.
To a wancan lokacin wani ƙalubale kuka fuskanta lokacin da kike rikon wannan matsayin na ministan ilimi?
To tun a wannan lokacin akwai ƙalubale da muka fuskanta kamar yanayin da muka samu makarantu a ciki. Wato ba su kai yadda ya kamata ba, sun lalace, matukar lalacewa daga sama kuma har ƙasa. Wato daga firamare ba sakandare zuwa jami'o'in mu ma, idan ka duba a lokacin daga gine-ginen da kuma ilimin da malaman suke bayarwa da ilimin su kansu malaman da manhajar koyarwan, duka akwai matsaloli a wancan lokacin da muka shigo.
To wani irin nasarori zaki ce an samu a lokacin da kike kan wannan kujerar ta ministan ilimi?
To alhamdulillah, shi marigayi dama Malam Umaru Musa Yar'Adua baya abu sai ya zauna ya yi tunani, ya yi nazari, kuma ya shirya ma abun. Baya fuskanta abu kawai gatsu, a sai ya yi shiri. Shi dama ya yadda da komai sai an shirya mishi. To a lokacin lallai an kafa komite da dama wanda suka yi bincike a game da harkar ilimi ɗin, kuma suka fito da hanyoyi wanda muka bi muka cimma iya abin da za mu iya cimma a gyara a wancan lokacin a fannin ilimi ɗin. Lallai mun yi ƙoƙari ta kowane ɓangare, ta koda manhajar ma mun duba ta, akwai abubuwa da aka canza da dama, aka gyara, aka sako shi ya dawo kamar a zamanance yadda ya kamata ya fi. Sannan kuma an shiga fannin koyarwa da kuma sake koyarwa wa malamai yadda za su san yadda za su tafiyar da harkar koyarwa ma shi kanshi tukunna. Sannan an buɗe sabbin jami'o'i a lokacinmu domin a faɗaɗa hanyoyin da za mu buɗa wa 'ya'yanmu su samu su je su ma gurabai su samu yadda za su shiga jami'o'i su faɗaɗa ilimin.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauwaka kenan a yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirai. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Aisha Jibrin Duku da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaishe ki, yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabi'u da sharhin jaridun Hausa.
Sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Rariya, inda ta buga babban labarinta a shafinta na farko. Majalisar Tarayya 2015-2019, yawan 'yan APC da PDP, adadin yawan matan cikinta, zurfin ilimi da yawan shekarunsu. A kuma shafi na tara, jaridar ta buga labari mai taken gumurzun neman shugabancin majalisun tarayya, yayin da a shafi na 21 jaridar ta buga labari mai taken za a iya jifanmu da duwatsu da aka jefi MPDP, in ji Shehu Sani. Yayin da a shafi na 28 jaridar ta buga labari mai taken a zamfara bazawara ta haɗa ɗan majalisa da direban gwamna Dambe. Kamar kowane sati, jaridar ta Rariya ta buga ra'ayinta a shafi na 3 mai taken maraba da rigakafin zazzabin cizon sauro. Ita kuwa jaridar Aminiya ta wannan makon ta buga babban labarinta mai taken mun ga abin tsoro a hannun ƴan Boko Haram matan Sambisa, yayin da a shafi na shida jaridar ta buga labarin da ke cewa Haruna Nefa makaho mai wanki da guga. A kuma shafi na 12 na jaridar ta buga labarin da ke cewa za a ci gaba da neman mai a tafkin Chadi, yayin da a shafi na 14 jaridar ta Aminiya ta buga labari mai taken an kama mai mata shida a Kano. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa, inda ta buga babban labarinta mai taken gumurzu a dajin Sambisa, rundunar sojoji ta ceto mata, ‘yan mata da yara 700. Yayin da a shafi na 12 jaridar ta buga labari mai taken a karan farko soyinka ya nuna goyon bayansa ga Buhari. Jaridar dai ta Leadership Hausa ta buga labari a shafin ta na 39 mai taken rasuwar limamin Abuja ta girgiza al'umma. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Muhammad, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka turo mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na BOA. Mai magana Yusuf Babanga jami trader ringin daga jihar Jigawa a Najeriya. Zan yi kira ne ga ainihin wato shugabannin kasashen Larabawa game da kiran da America ta yi musu, wato kasashe shida domin su zo su tattauna a game da abubuwan da suke faruwa a gabar ta tsakiya. To fi sabilillahi abin da nake so in gaya wa kasashen Larabawa cewa mai tsaki shi ya san inda yake masayi. Don haka duk wata matsala in ta faru ga kasashen Larabawa, Larabawa su ya kamata su zauna su tattauna su ga me ya kamata su bullowa da dukkanin wani al'amari da ya shafi Larabawa. Abin da ya samu bangaren Larabawa, to ku Larabawa ku kuka san ya kamata ku yi domin ku magance dukkanin wata matsala. Wannan shine ra'ayina, da fatan suna ji na.
Assalamu alaikum. Wa ra'ayina game da hawa mulkin Buhari, Allah Ubangiji ya taya shi riko, kuma Allah Ubangiji ya kawo masa da miyagun shugabanni waɗanda ma taimaka a mulkin sa. Ni ne Usman Ngwar Inusa, Bebeji Local Government, Kano State, Nigeria.
Assalamu alaikum sashin Hausa muryar Amurka. Mai magana Ali Sabo Dambam, karamar hukumar Dambam, jihar Bauchin Tarayyar Nigeria. Ina dangane da korar da fadi shugaban ƙasa Sheu dan jarida Ubana Musa ne. Wannan ya gwadawa cewar gwamnatin Najeriya ta mai malafa, wallahi ƴan jarida ba su da ƴanci da ma sauran dukkan al'umma, domin shi ɗan jarida ai mutum ne da yake mu'amala da dukkan jama'a, musamman ita gwamnati. Idan babu ɗan jarida, wallahi aikinta ba zai tafi, domin ɗan jarida shi ne zai tafiyar da dukkan waɗansu abubuwa take yaɗa a ƙasashen duniya da rubutu hannunsa da kuma faɗa ta murya a gidajen rediyo da talabijin.
To yanzu kuma ga Sahabo ya dawo da labaran duniya, amman a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka ta kuduri aniyar tabbatar da tsaron kawayenta kasashe da suke yankin Gulf, kuma za ta yi amfani kora da karfin soja idan suka fuskanci wata barazana. Majalisar Wakilan Amurka daga gagarumin jihar ta amince da kudirin da zai bayar wa majalisun dokokin Amurkan damar amincewa ko akasin haka ga duk wata yarjejeniya da Amurka da wasu manyan kasashen duniya suka kulla da Iran. A Burundi, ofishin shugaban kasar ya bada labarin cewa shugaba Pierre Nkurunziza ya koma cikin kasar. Ofishin yana mai cewa yunkurin juyin mulki da aka shirya yayin da yake kasar Tanzania bai samu nasara ba.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Muna taya iyalan Bala Yaldu, babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Kebbi, da Alhaji Sani Umar Yaldu game da batun daurin ƴaƴansu da za a yi a gobe Asabar karfe 2:30 na rana. Allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a mai kyau. A madadin Sahaba Imam Aliyu da shi Sidi da ya ba da umarni, da injiniyan mu Jin Haman, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.